This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu da Sura abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a rediyo wannan lokaci da fatan masu azumi na yi cikin koshin lafiya. Yau Alhamis 28 ga watan Maris din shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kan labaran duniya.
Mamu sakamakon zaben shugaban kasar Senegal da aka tattara a zagaye na farko ya tabbatar da nasarar dan adawa Basiru Diomaye Faye da rata mai yawa. An samu hawar aikata laifukan nuna kiyaye da cin zarafin baki ɗan asalin yankin kasashen Asiya na tsakiya biyo bayan harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar sama da mutum 130 a makon da ya gabata. Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba bayan da ta amince da aiki wakilanta a masana dabarun yaki zuwa Washington don tattauna shirin kaddamar da kaiwa mayakan Hamas harhare a birnin Rafa da kudancin Gaza.
Kanin labaran duniyar kenan.
The federal government has also approved scholarship to all children of the deceased up to university level.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan yayin da yake sanar da bada tallafin karatu ga ƴaƴan sojojin nan 17 da aka kashe a jihar Delta. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar da kuka ji a hukumance, kotun Senegal ta bayyana ɗan takarar ƴan adawa Basiru Diomaye Faye mai shekaru 44 wanda ya fito daga gidan yari makonni biyu da suka gabata a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. To ko me masana ke cewa kan wannan nasara ta Faye?
Est-ce que les promesses faites vont se réaliser?
Yace shin za a cika alƙawuran da aka yi? Yanzu dai ban sani ba.
Idan aka biyo mu za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda ke nazari akan matsalar tsaro da garkuwa da mutane a Najeriya. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Sauraro da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Basiru Diomaye Faye mai sukar gwamnati ne ya lashe zaben shugaban kasa a Senegal bayan da ya yi fintinkau da kaso 54.28 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko daga sakamakon da turawan zaɓe suka bayyana jiya Laraba. Ya ba da rata sosai ga ɗan takara da gwamnati mai ci take marawa baya. Prime Minister Amadou Ba wanda ya samu kaso 35.79 na yawan ƙuri'un da aka kada. Nasarar da Faye ya samu kwanaki 10 kacal bayan da aka sako shi daga gidan kaso gabanin zaben sai ta samu tantancewar hukumar shari'a mafi girma a Senegal wadda ake sa ran zaman ta cikin ƴan kwanaki. Kafofin yada labaran Rasha da masu sharhi kan al'amuran kasar sun ruwaito cewa ana samun hawhawar aikata laifukan nuna kiyayya da cin zarafin baki ƴan asalin yankin kasashen Asiya na tsakiya. Biyo bayan harin ta'addancin da aka kai wani wurin shakatawa a Moscow cikin makon da ya gabata wanda ya kai ga damƙe mutane 7 'yan Tajikistan. Wata kungiyar da ke alaka da kungiyar IS mai tushe a Afghanistan ta dau alhakin kai harin da ya kashe akalla mutum 139 sannan wasu akalla mutane 200 kusan jikkata. Kungiyar da ake kiranta da ISIS Shiar Khorasan ko kuma ISK tana da rassa a wurare da suka hada da Asiya ta tsakiya. An banka ma wata kasuwa ta ƴan Tajikistan wuta a Belogorskin dake yankin Amur. Hakan nan kuma wasu da ba a tabbatar ko su wane ne ba sun yi wa masu mutane bakin haure ƴan Tajikistan su uku duka a Kalugu a cewar Edward Lemon, shugaban kungiyar Oxus dake bibiyar lamuran ayyukan ƴan kasashen Asiya ta tsakiya a Washington. A wani lamari da ke nuna cewa Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba. Isra'ila ta amince ta aiki da wakilanta masana dabarun yaki zuwa Washington don tattauna shirinta na kaddamar da kaiwa mayakan Hamas harhare ta ƙasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. A ranar Litinin Isra'ila ta soke kai ziyarar don nuna rashin jin daɗinta da ƙin hawa kujerar naƙi da Amurka ta yi a wurin babban zaman Majalisar Ɗinkin Duniya. A batun tsagaita buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas. Amurka babbar kawar Isra'ila a wannan yakin da aka kwashe watanni 6 ana gwabzawa ta nuki yayin da majalisar ta kada ƙuri'a bayan amincewar ta da wata yarjejeniya makamanciyar wannan kafin nan. Prime Minister Benjamin Netanyahu yayi sukar wannan matakin wata alamar da ke bayyana sabanin da ke dade girma tsakanin ta da Washington a game da yadda kasar Yahudawan take ci gaba da yakin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan Aisha za ta dawo da karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu leka Najeriya. Inda gwamnatin tarayya ta yi wa iyalan sojojin nan 17 da aka kashe a jihar Delta alƙawarin ɗaukar nauyin karatun ƴaƴan da sojojin suka mutu suka bari har zuwa matakin jami'a. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne ya bayyana hakan a ranar Laraba yayin jana'izar sojojin waɗanda wasu ƴan bindiga suka halaka a yankin Okuama da ke jihar Delta a makon da ya gabata. Kamar da za ku ji wani rahoto da Hadiza Kyari ta hada mana.
Yayin jawabin da yayi a wajen jana'izar wacce akai a makabartar sojoji da ke Abuja, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumomin sojin kasar da su tabbatar an biya iyalan sojojin dukkan hakokin su cikin kwanaki 90 masu zuwa baya ga tallafin karatu da gwamnati za ta dauka na ƴaƴan su.
The federal government has also approved scholarship to all children of the deceased up to university level.
Gwamnatin Najeriya ta amince da daukar nauyin karatun daukacin ƴaƴan da mamutan suka bari har zuwa matakin jami'a har da waɗanda ake dauke da cikin su,
including those who are in the womb.
Rundunar sojin Najeriya ta ce sojojin waɗanda suka hada da manyan ofisoshi 4 da sojoji 13 sun bar jimillar mata 10 da marayu 21. Shugaba Tinubu ya kuma ce gwamnatin tarayya za ta sama wa iyalan su gidaje a fadin kasar.
It is now our duty.
Yanzu haƙƙin yara ta yi a wuyan mu na ganin mun kula da iyalan waɗannan gwarazan ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya.
Taron jana'izar dai ya samu halartar wasu daga cikin gwamnonin Najeriya. A ranar Alhamis da ta gabata ne wasu ƴan bindiga suka kai wa sojojin na Najeriya harin kwanton bauna yayin da suka je shiga tsakani a wani rikicin ƙabilanci a yankin Okuama da yake ci da cinyewa.
A gaida Hadiza Kyari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha da ƙarshen labaran duniyar.
Yadda aka tabbatar da lafiyar jirgin dakon kayan da ya mutu sannan ya daki wani sashen wata gada a Baltimore a tashar abin da wani masu tsaron teku a Amurka suka shaida jiya Laraba kenan, yayin da musanta suka gano gawarwakin mutum biyu daga cikin ma'aikata 6 da suka fada cikin ruwan a sa'ar da gadar ta rufta. Ana kyautata zaton cewa sauran mutanen sun mutu sannan jami'ai sun shaida cewa an yi iya neman da za a yi. Jiya Laraba masu bincike sun fara tattara abubuwan kafa shida daga cikin jirgin ruwan da ya shi hankali wani sashen gadar Francis Scott a ranar Talata. An gano gawarwakin ma'aikata biyu da safe cikin wata jar mota samfurin pickup wacce ta nitse cikin ruwa da akalla nisan taku 25 kwatankwacin mita 7.6 kusa da tsakiyar gadar, kamar yadda Kanar Roland L. Butler Jr., shugaban hukumar 'yan sandan jihar Maryland, ya sanarwa manema labarai wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya. Ya ayyana mutanen da Alejandro Hernandez Fuentes, mai shekaru 35, wanda ya kasance ɗan ƙasar Mexico mazaunin Baltimore, da kuma Dolian Roniel Castillo Cabrera, mai shekaru 26 ɗan ƙasar Guatemala mazaunin Dundalk a Maryland. Mutanen da lamarin ya ritsa da su sun kasance cikin ma'aikatan da suke gyaran hanya a kan gadar, kuma su asalin 'yan ƙasashen Mexico, Guatemala, Honduras da El Salvador ne a cewar Butler. A ƙarshe, tsohon sanatan Amurka kuma wanda jam'iyyar Democrats ta amince ya tsaya takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashinta, Joe Lieberman, ya riga mu gidan gaskiya yana mai shekaru 82 a duniya bayan da ya sha fama da rauni sakamakon wata faduwa da ya yi, kamar yadda danginsa suka shaida jiya Laraba. Mai ɗakin shi Hadasa da sauran dangin shi suna tare da shi a sa'ar da rai ya yi halinsa, abinda aka sanar cikin sanarwar kenan. Senator Lieberman ya kasance mai kaunar Allah, iyalin shi da kuma Amurka. Ya jajirce iya tsawon rayuwar shi wajen wajen taimakawa al'umma. Lieberman shine wanda jam'iyyar Democrat ta amince a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa a zaben da dan jam'iyyar Republican George W. Bush ya ci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leka Senegal, kotun kundin tsarin mulki a kasar ta bayyana Basiru Diomaye Faye a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Lahadi. Inda ya samu kashi 54 cikin 100 na kuri'un da aka hada, yayin da dan takarar da shugaba Macky Sall ya mara baya, wato tsohon Prime Minister Amadou Ba wanda ya zo na biyu, ya samu kashi 35. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Amadou Diouf, shugaban kotun daukaka kara ta Dakar, ya karanta sakamakon zaben a wani taron manema labarai, inda yace kan Basiru Diomaye Faye kuwa zan iya fayyace cewa ya samu kashi 54.28 cikin 100 na kur'un. A Senegal, dole sai dan takara ya samu akalla kashi 50 cikin 100 na kur'un kafin ya ci zabe ba tare da an ji zagaye na biyu ba. Na biyu a takarar, Amadou Ba kashi 35.79 cikin 100 na kur'un kadai ya samu. Ba ya samu goyen bayan shugaba mai barin gado Macky Sall. Shugaban na kotun daukaka kara ta Dakar, Amadou Diouf, ya ce kowane mai kada kuri'a ya samu damar bayyana manufarsa ta kuri'arsa, don haka muna masu jinjina ma majistarori saboda wannan aikin da kuma wannan sadaukar da kan, wanda ke nuna mana cewa sun tabbatar da yakinin samun sahihan sakamako da kuma sahihin zabe na dalla-dalla. Tafa Indiyaye, wani mai dan karamin kantin sayar da takalma a Dakar, ya ce shi Faye ya zaba saboda yana ganin zai samar da wani yanayin da matasa za su samu ayyukan yi su bayar da gudunmawar su ga kasar su.
Bunne bangis ne take bi shinyi tun yana ka actioni sai ne bangi da
yace mun ga yadda ƴan uwanmu maza da mata yake gudu zuwa Turai kuma ba ma son haka. Shi yasa muke son canji saboda gwamnatin da ta gabata bata taimaka mana ba, inji shi. Matasa ƴan Senegal da dama ne suka gudu daga kasar suka kama hanyoyi masu cike da hadari zuwa Turai da ma Amurka a baya-bayan nan ta wajen bin kudancin yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Ali Tandiam, wani masanin zamantakewar dan Adam, ya ce da dama daga cikin waɗanda ke gudu ɗin neman abin zaman gari na kyautata rayuwa suke. Ya ce shin za a cika alƙawuran da aka yi? Yanzu dai ban sani ba. Abinda na sani kawai shine yau a Senegal, kuma wannan ne halin da ake ciki a wurare da dama na Afirka, akalla yammacin Afirka. Matasa na da yawa kuma suna buƙatar abubuwa da dama daga shugabanni. Ana yaba ma Senegal a matsayin ƙasa mai bayar da kyakkyawan misali na tsarin demokradiyya a yammacin Afirka, abinda aka shiga ta baba akai a watan jiya bayan da Sall ya yi yunkurin jinkirta gudanar da zaɓe wanda aka shirya yi ranar 25 ga watan Fabrairu. Sai dai kotun kundin tsarin mulki ta yi watsi da yunkurin nasa, aka kuma shirya gudanar da zaɓe a ranar 24 ga watan Maris. Koda yake kotun bata saki sakamako ba sai Laraba nan, Amadou Ba ya kira Faye ya amsa cewa ya sha kaye tun ranar Litini, bayan da alamomi tun daga rumfunan zabe na fadin kasar suka nuna baro-baro cewa Faye fa zai yi nasara. Wa'adin Sall zai kawo ƙarshe ranar 2 ga watan Afrilu.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 14. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodin shi za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka, Allah ni kai ne na roga baro ki ka zan ka boye ba
dan ki dake kenan idan kin ce ba daidai ba ticket da kika aiwa tana iya kira hukuma ba dan komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati dan dai ne dan kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yadda hukuma su ke
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya wani abu ne da ya zama sananne a kasashen duniya sai dai garkuwa da jama'a musamman mata da ƴan makaranta da ke ƙara ta'azzara ya tada hankalin al'umma a ciki da wajen kasar yau ma shirin domin iyali yana tare da Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku a Najeriya Madam Tasi ta fara bayani kan dillalan zaune da ke hada baki da masu garkuwa da jama'a lokaci ya kwace mana inda kuma zamu dora kenan yau
akwai wadanda kuma kidnap na biyu suke cewa to ai ko a hukumar ma an ba a rasawa sai a ce an ji mijina ya zauna a gida to shine yaje ya kira hukuma to hukumar ma ai da sanin su da sanin inda suke don me muke bata lokacin mu na zuwa neman su abubuwa kamar haka abun ya hadu ne da waɗanda suke dajin da waɗanda suke gida waɗanda ake tunani suna da hankali su ma ba hankalin bane wani ma sai abin da aka faɗa ina dajin nan wata kanuwa ta tazo mai kama da ni aka ce ya sace a nan dajin suka tambaye ni cewa don me na musu karya wai ɗayana ba sa gida ai gashi nan ma an ga wata a gida don haka ne akwai masu irin wannan kuma informant suna nan da yawa da wani yana dariya da kai amma yana gaya ma wadansu a cin waya za a dauke ka yadda muka na gano kenan kuma amma na yadda da malam kuma a maganan shi yana cewa ba maganan talauci ba kwanan nan muna wani taro muke cewa ya kamata mu fita a Najeriya muna gaya ma juna gaskiya idan mutum ya taka doka ba karaman doka ba karaba da dukkan mun taru muna fada ma juna da ya taimaka amma kamar yadda kace da fari ko da waɗanda suke daji suna daji akwai waɗansu a cikin gari da suna gaya musu duka abin da ke faruwa da abin yadda za a yi har ma su fada an kira police sun ji police sun zo gida to duka informant suna ciki
to ran kai dade babu shakka su waɗannan da suke garkuwa da mutane kowa ya sani cewa suna amfani ne da wannan na'ura ta sadarwa zamani ya kai ga duk inda aka kira duk lokacin da aka kira za a iya sanin ina ne aka kira wani lokaci ne aka kira kai jami'in tsaro ne menene yasa su suke iya yin amfani da wannan wayar salula su kira su bada inda za a kai musu kudin nan ai ta cinikin ran mutum amma kuma hukuma ba ta iya bin wannan hanya har a san inda suke a dauki mataki menene yasa ba a iya daukan wannan matakin
to a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba dan komai ba misali kamar yadda nace da zuciyar sun tsaga ne sun ga jini idan har mutane suka yi aikin ashada aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewa lalle lalle azimi akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai musu dace ba za su so ba to bugu da kari shine wato akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault shekarun baya da suka wuce akwai tsohon minista na sadarwa da tattalin arziki na zamani ya gabatar da wata kasida inda nake ba da shawara kuma yayi magana ga wasu matakai da aka dauka na rijistar masu amfani da waya to hakikanin gaskiya a lokacin da aka taso da abin da kai yayi tasiri so domin kahin shi kauye kai ga mutuwa ya kira shi har yayi fatawa ga alama wannan matakai kin gaya musu ciwo ya da akila wasu abubuwa da suke to amma abin takeici sai ya kasance ba a ci gaba da haka ba so amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tasiri misali in kika yi la'akari da yau idan ka je banki daidai ko in je kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kai menene idan ba ma banki ba in je za ka karbi lafi sai ka an dauke ka hoto kai har ta waye kanta to sai kasance duk waɗannan abubuwan ina suke kin ga kamar kasashen da kuke nan Amurka ba wai ba alaihi ba amma idan aka yi laifi ba za a dade ba za ka ga an kama mutum ba dan komai ba farko ma ga suskar bincike shi duk wani mai laifi yana barin shi daida sai dai in ba bincika ba shi yasa su ba bokaye suke da su ba kawai tsabagen bincike ne misali daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawo ko sahu kai har ta zuwa kai akwai sanda ma azancin sauro ya cinci mutum aka gwada aka yi amfani da wannan DNA to kinga waɗannan ba ma da su to ba ma wannan ba ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yanda za su yi aiki misali in kike la'akari da bangaren shari'a kamar wani even zai shekara nawa da kama shi mutum da ya halaka Allah ka daya san yawan su da ya kuma sada Allah ka daya san yawan su amma ina kusan shekara 7 har yanzu ba a yanke mai hukunci ba to kinga waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri da cewar haka to amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba gaskiya akwai matsala yanzu haka galibi akwai yanda koda ma ba jami'an tsaro ba idan har mutum ya bude waya in kana Google wata sa za ka gani akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita 10-15 so me zai hana a kawanci so sai ya kasance ba ma jami'an tsaro sannan ba ai ga wannan shi kan shi dan Najeriya ba a horkata da shi ba ta fuskar tsaro wato misali ba wai sai kan aikin sarki ba a yanzu haka a gidanki da kike nan idan kike ba daidai ba aikin da kike kaiwa tana yin kiran hukuma ba dan komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tanda yi ne dan karin kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yadda in koma suke bugu da kari su kansu wasu galiban mutanen waɗanda suke aikin ba su sama kai ne daga ainihin su waɗanda haƙƙin su ne yana taya uwan su su kare rayuwa da dukiyoyin al'umma da sauransu so su suka sa aka sami waɗannan abubuwan kuma idan har za a yi maganin wannan abu har sai an kai ga haka to amma abu mai ala shine rashin haɗin kan ƴan ƙasa yanda za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuma su fuskanci alƙibla ɗaya misali idan aka ce wannan matsala ce ta tsaro kowa alƙibla ɗaya babu wai wannan jam'iyyar suke gwamnati wannan a'a ƴan adawa ne a'a wannan ɗan arewa ne ko wannan ɗan kudu misali kin ga kamar sanda aka saci yaran makarantar Chibok a lokacin gwamnatin tarayya bata ma yadda ko shugaban kasa a lokacin bai yadda cewar an yi wannan aiki ba gani yake kawai siyasa ce amma kin ga akalla gaskiya ta hito amma a lokacin da Allah ya sa ƴan kasa ba alƙibla su daya kuma akwai shugabancin ya nuna haka nan da kin ga ai ba ai haka ba to galibi wata sa ana sa siyasa ta fuskar tsaro to kuma idan ba ai mu hankali ba waɗannan abubuwan za su kai mu fiye da yanda mawuyacin halin da muke ciki saboda ana cikin ba karama a ko ba ake ciki ba saboda ba ka iya zuwa gona yara ba su iya zuwa makaranta ba ka iya yin ibada
to bari mu koma kan batun rawar da al'umma za ta iya takawa madam tasi ana cikin al'umma kuma zahiri akwai rahotanni da muka gani da hirarraki da aka yi da mutane da aka gano ma cewa waɗansu su da kansu suke makirtin a sace su al'umma su biya kuɗi ko dangi su biya kuɗi su kashe mu raba da waɗanda suka yi garkuwa da su wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan wannan matsala
sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar muna godiya ta musamman ga bakin namu Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da Madam Tasin Digata sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin masu iya magana suka ce ka sayi gaskiya kada ka sayar da ita kuma in ka ji zubamiya cinikin tuwo ya kare kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su muke ashe mu maza ba
to madalla albarkacin watan ramadana ga nasiha daga malamai
To sunana Tijjani Balaka Larawi.
Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya kishin zuci ya tosaya wa dan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah su buda wa ƴan uwa waɗanda za su yi azumi abinda ake sayarwa naira 10 in sun sai da shi biyar ba asara suke ba kun faduwa suke ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya mu waɗannan bayin Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikon sa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a dubi halin da al'umma suke ciki a tausaya a tausaya a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni da zai shugabannin nan ba sun shiga majalisa bane ta wakilai ko ta dattawa dan kare addinin musulunci ina magana da musulmin su ji tsoron Allah su kyautata ma waɗanda suka zabe su dan siyasa idan abinda don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zabe shi gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta siya maka magani asibiti in ta sai maka abinci kana jin yin ai ba laifi dai ba ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an dauki wannan kuɗi an yi alhamdu yayi kyau kuma Allah zai saka kada kai ba da zakka naira 30 naira 40 naira 100 200 a'a dunkule ka samu wani mai yawa zai wa sa aure mai yawa zai gyara katangar gidansa mai yawa zai je jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida
to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takeice
takaice Basiru Diomaye Faye mai sukar gwamnati ne ya lashe zaben shugaban kasa a Senegal bayan da ya fintinkau da kaso 54.28 ne wan kurkun da aka kada a zagaye na farko daga sakamakon da turawan zabe suka bayyana jiya Laraba ya bada rata sosai ga dan takarar da gwamnati mai ci take marawa baya Firam Minista Ahmadu Ba wanda ya samu kaso 35.79 ne wan kurkun da aka kada kafofin yada labaran Rasha da masu sharhi kan al'amuran kasar sun ruwaito cewa ana samun hauhawar aikata laifukan nuna kiyayya da cin zarafin baki ƴan asalin yankin kasashen Asiya na tsakiya biyo bayan harin ta'addancin da aka kai wani wurin shakatawa a Moscow cikin makon da ya gabata wanda ya kai ga danƙe mutane 7 ƴan Tajikistan a wani lamari da ke nuna cewa Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba Isra'ila ta amince ta aike da wakilanta masana dabarun yaki zuwa Washington don tattauna shirinta na kaddamar da kaiwa mayakan Hamas harhare ta kasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. Ranar Litinin Isra'ila ta soke kai ziyarar da nuna dan runar rashin jin dadin ta da kin hawa kujerar naƙida Amurka ta yi a wurin babban zaman Majalisar Dinkin Duniya a batun tsagaita bude wuta a rikicin Isra'ila da Hamas. Sai da aka tabbatar da lafiyar jirgin dakon kayan da ya mutu sannan ya daki wani sashen wata gada a Baltimore a tashar abin da masu tsaron teku a Amurka suka shaida jiya Laraba kenan yayin da gwanayen ninkaya suka gano gawarwakin mutum biyu daga cikin ma'aikata shidan da suka fada cikin ruwan a sa'ar da gadar ta rufta ana kyautata zaton cewa sauran mutanen sun mutu sannan jami'ai sun shaida cewa an yi iya neman da za a yi jiya Laraba masu bincike sun fara tattara abubuwan da wato abubuwan kafa shaida daga cikin jirgin ruwan da ya hankada wani sashen gadar Francis Scott a ranar Talata
masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana za ku ji maimaitin wannan shirin idan Allah ya kai mu kada manta muna nan ko da shi a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na Facebook, Twitter, Instagram da ma YouTube yanzu madadin Aisha Mu'azu da ta ci ni gabatarwa da Dadi Balawi da hada mana shirin sai injiniyan mu Jumbe Hamza ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya